Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Laraba 8 ga watan Maris din shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Ministocin harkokin wajen kasashen tarayyar Turai a yau Laraba sun hallara a Stockholm domin daɗa matsi kan ƙara samarwa dakarun Ukraine ƙarin makamai. Yau Laraba shine ranar mata ta duniya, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa mata miliyan 259 ne ba sa samun damar shiga intanet. Firan ministan Australia Anthony Albanese zai kawo ziyara Amurka nan ba da jimawa ba domin ganawa da shugaban kasar Joe Biden.
To kanin labaran duniyar kenan. A Najeriya, zauren malaman jihar Kano ya nuna damuwa tare da jan hankalin iyaye game da mummunan tasirin yunkurin da wasu ke yi na tada husuma a lokacin zaben gwamnati da ke tafe.
Matasa su guji ƴan siyasar da suke saka su a tafarkin daba da ta'addanci.
Za kuma ku ji yadda 'yan bindiga suka kashe mutum biyar suka kuma yi garkuwa da wasu gwammai a yankin jihar Neja, da kuma yadda mata a yankin Zindar na jamhuriyar Nijar suka gudanar da bikin ranar mata ta duniya a yau. Muna kuma tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasir Adamiyali Kaya zai gabatar mana, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da yammacin yau. Ga cikakkun labaran duniyar. Ministocin harkokin wajen kasashen tarayyar Turai a yau Laraba sun hallara a Stockholm domin daɗa matsi kan ƙara samarwa dakarun Ukraine ƙarin makamai, shi wanda shi ya kasance kan gaba a jerin abubuwan da za su tattauna. Da yake ganawa da manema labarai a gabanin taron, ministan tsaron Estonia Hanno Pevkur yana mai ra'ayin cewa kasashen na Turai su haɗa hannu domin samar da kuɗi a siyowa Ukraine makamai, inda ya jaddada cewa wannan mataki zai bunƙasa ƙarfin masana'antun sannan zai taimaka wa tsaron tarayyar Turan nan gaba. Shugaban manufofin tarayyar Turan Joseph Borrell ya faɗa wa manema labarai cewa bugu da ƙari ƙoƙarin haɗin gwiwa domin faɗawa wato faɗaɗa masana'antar tsaron EU. Ya kamata mambobin EU su samar wa Ukraine makamai cikin hanzari a mataki na wucin gadi daga abin da suka mallaka a yanzu. Borrell ya ce za a iya aika duk abin da ya sauwaƙa yanzu cikin 'yan makonni. Yau Laraba shine ranar mata ta duniya, wanda taken na bane mai da hankali akan bukatar yi wa mata adalci, ranar da ake bikinta kowace shekara tun daga shekara ta 1911 domin yakin nemawa mata ƴanci. Rana ce da mutane a ko'ina suke yin alfahari da irin nasarorin da mata suka cimma a faɗin duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta mai da hankali akan shirye-shiryenta na ranar na bana, akan mahimmancin kare 'yancin mata da 'ya'ya mata a kafafen sada zumunta, da kuma yin aiki don ganin cewa an cike gurbin baiwa mata damar cimma nasara a fannin kimiyya mai mahimmanci. Majalisar Ɗinkin Duniyar ta ce a duk faɗin duniya akwai kimanin mata miliyan 259 da ba sa samun damar shiga intanet fiye da maza. Kana rashin samun dama da kuma tabbacin samun kariya akan intanet yana hana su yin zarra bangaren kimiyya, wanda zai ba su dama da su a wannan fage. Daga cikin kokarin kudancin Turkiyya na farfadowa daga ibtila'in girgizar kasar da ta auka mata a watan jiya, da dama mutane sun dora ayar tambaya akan rushewar sabbin gine-gine sakamakon girgizar mai karfin maki 7.8, inda wasu injiniyoyi suke zargin kudurorin gwamnatin kasar ta Turkiyya. Tilin baraguzan kankare da karafan da suka murkuɗe ne ya mamaye gefen titunan kudu maso gabashin Turkiyya, inda girgizar ta fi ƙarfi. Ya zuwa yanzu dai akwai gawarwakin da suke karkashin baraguzan. Sama da mutane 45,000 ne suka mutu a girgizar kasar a Turkiyya, yayin da aka yi kiyasin waɗanda suka mutu a Siriya sun kai mutum 6,000. Ɓarnar ta karaɗe gundumomi goma sha ɗaya a Turkiyya, sannan a hankali ake kwashe miliyoyin 10 ɗin baraguzan gidajen, amma har yanzu ba a daina tambayar ba.
Nan gaba kadan Aisha za ta kawo mana ƙarshen labaran duniyar yanzu bari mu leƙa taskar rahotannin mu. Kwana biyu bayan da rundunar ƴan sandan jihar Kano arewa maso yammacin Najeriya ta fitar da wata sanarwa dake cewa ta bankaɗo wani yunkuri da miyagun ƴan siyasa ke yi na shigar da makamai cikin jihar domin amfani da su wajen tada tarzoma a yayin zaben gwamnati da za a yi a Najeriya ranar Asabar mai zuwa. Zauren malaman jihar Kano ya nuna damuwa tare da jin hankalin iyaye game da mummunan tasirin wannan yunkuri akan makomar ƴaƴansu kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Mahmud Ibrahim Kuri ya aika mana.
A yayin wani taron gaggawa mambobi da magabatan zauren na malaman Kano sun yi tattaunawa mai zurfi gaban da wannan batu da kuma alakar sa da dorewar da wamaman zaman lafiya a Kano da ci gabanta ta kowanne fanni na rayuwa. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa dake zaman sakataren zauren yayi karin bayani dangane da kudurorin da mahalarta taron suka cimma a yayin ganawar tasu.
Idan waɗannan rahotannin suka tabbata zai zamanto an tsoratar da mutane, hakan kuma mutakil ta sa mutane da dama suke fita zabi sai ya zama ƴan siyasar sun cutu kuma sun cutar da jama'a da kuma tsarin na demokradiya. Matasa su guji ƴan siyasar da suke saka su a tafarkin daba da ta'addanci tare da yabawa ga namijin kokari da jami'an tsaro suke yi wajen tabbatar da tsaro da bin doka da oda. Zaure yana kira gare su akan su ƙara jin damara wajen bayar da kariya ga al'umma da masu ƴan siyasar.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyoyin sa-kai da na ci gaban al'umma da sauran masu fada a ji a sassan jihar Kano ke ƙara nanata muhimmancin kiyaye doka da oda musamman ga matasa masu jini a jika.
Shin wai a tunaninsu duk abin da suka aikata hukuncinsu koda a wajen Allah suna ganin cewa hukuncinsu na yara za a yi musu, ko ku a'a suna tunanin zunubin rabawa za a yi tare da su waɗanda suka saka su kenan? A'a, su sani laifin didda za Allah zai korawa ɗan shekara 80 ya hau kan waɗannan matasan daga shekara 18 zuwa abin da ya sama na hukuncin wanda ya kashe rai, ko wanda ya raunata rai, ko wanda ya illata rai, ko wanda ya tozata rayuwar wani rai, ko kuma ya wulakanta wani dan adam, ya sani cewa duk abin da Allah zai waɗan shekara 100 haka Allah zai musu ɗan shekara 18. Ya kamata matasa su gane cewa su ake amfani da su kuma ake cutar da su ana lalata gobansu.
Malam Mustafa Mama Ɗandima kenan, wani malamin tarbiyya a Kano. A watan Janairun da ya gabata ne ƴan takarar gwamnan Kano a jam'iyyu daban-daban bisa kulawar kwamitin wanzar da zaman lafiya na ƙasa suka rattaba hannu akan yarjejeniyar kiyaye doka da oda a lokutan zabe.
Peaceful elections can only be achieved in Nigeria if elections are peaceful in the states including Kano state.
Wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya kenan a yayin sanya hannu akan yarjejeniyar take bayyana muhimmancin Kano wajen zaman lafiya a Najeriya. Rafaran Faza Atabar Kindo wanda ya wakilci shugaban kwamitin zaman lafiya na ƙasa baki da Janar Abdulsalami Abubakar a wurin taron ya ce,
in har wata tashin hankali ta tashi to wannan hannun da suka sa akan takarda za a yi amfani da ita kamar sheda ne a kotu.
Hakan dai na ƙara bayyana bukatar da ke akwai ga masu ruwa da tsaki su haɗa ƙarfi wuri guda domin ganin cewa zaben gwamnonin da ke tafi a ranar Asabar mai zuwa ya gudana cikin lumana. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To yanzu kuma ga Aisha ta dawo da ƙarshen labaran duniyar.
Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Laraba ta ce kuntatawa ƴancin mata da Taliban take yi ya sanya matan sun kasance kusan dukkanin matan sun kasance garkame cikin gidajensu, lamarin da ya sanya Afghanistan kasancewa ƙasar da ke kan gaba wanda aka fi yi wa mata danniya a duniya. Wannan jawabin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi don zagayowar wannan ranar ta mata ta duniya ya biyo bayan zagayowar ranar mata ta duniya. Ya biyo bayan da mata 'yan raji suka fito kan tituna a rana na biyu domin kalubalantar matakin Taliban na hana mata neman ilimi da yin aiki. Shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya a Kabul, Rosa Otunbayeva, ta yi gargaɗin cewa kamen da gwamnatin Afghanistan take yi wa mata 'yan raji zai dakushe damar ƙasar na farfadowa daga yakin da aka kwashi shekaru ana yin sa. Kana zai kuma jefa ƴan kasar cikin talauci da tsararraki. Zai kuma dada nesan ta Afghanistan daga ƴan kasarta da ma sauran duniya baki daya. Jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniyar ta ce.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kimanin mutum biyar ne suka mutu, wasu kuma da dama suka jikkata a wani harin da 'yan bindiga suka kai a jihar Niger, Nigeria. Wannan na faruwa ne kwanaki kaɗan kafin zaben gwamnati da na 'yan majalisun jihohi da za a yi a Nigeria. Ga Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani daga Mina.
Wani mazaunin garin Agwa ta ƙaramar hukumar Rafi da ya nemi a saka sunansa ya ce 'yan fashin dajin sun wuce masu da mutane kimanin 50 da suka hada mata da yara ƙanana.
Abin da ke faruwa yanzu kenan tun sare ta na sani muna cikin jeji ba yanzu haka bai sani tuba wanda suka kwace ma mutane na rasa na.
Wani gari kenan?
Agwa.
Agwa wani karamar hukuma?
Rafi local government.
Na'am, su waye suka kwace mutanen?
Barayin daji, barayin shanu.
Yanzu kun watse kun bar Agwa din ko?
Gaskiya mun watse ba kowa a garin Agwa.
Kamar mutum nawa suka kwace a Agwa din?
Gaskiya ba ta.
Mutum 50.
Dan da yara goye da gurguwa. Da kuma mata aure da kuma yan mata.
To shi ma dai wannan da ya bukaci a saka sunan nashi ya ce mutane biyar ne suka samu labarin mutuwarsu a sakamakon fafatawar da aka yi a tsakanin 'yan bindigar da kuma jami'an tsaro da ke yin harbi ta saman jirgi.
Akwai mutum biyar wanda muke da labarin wanda Allah ya dauki ran
su. Yan fashin daji ne suka kashe su.
Jirgin ya zo yana halba-halba ya kuma saki bom tsakanin su da barayi. Akwai wani wuri da ake ce makadaura. To a kadaura din akwai mutum bakwai aka samu, mace daya ana ce mata Hausi tana da cikin wata shida. Allah ya dauki ranta. Akwai mutum shida kuma wanda aka ji ma ciwo an kawo su asibitin ta gina na Dr. Frank.
To kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan hari ya ci tura. Domin kuwa kakakin 'yan sandan Wasiu Abiodun da ma kwamishinan 'yan sandan jihar Niger dukkaninsu ba su ɗauki kiran wayar da na yi masu ba. To amma kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Niger Mr. Emmanuel Omar ya shaida min ta wayar salula cewa ba su gama tattara bayanai ba akan wannan lamari, a saboda haka idan sun gama za su neme mu. Kuma har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto babu wani bayani daga wajen shi. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
To a yayin da a yau Laraba 8 ga watan Maris ake bukukuwan ranar mata ta duniya, mata a jihar Zindar a jamhuriyar Nijar sun da kufa ka'in da na'in karkashin wani shiri da wasu hukumomin ƙasa da ƙasa suka kaddamar don farfaɗo da ƙasa a cigaban da neman hanyoyin samar da wadatacciyar ciyawa daga dabbobi a wannan lokaci da illolin canjin yanayi ke barazana wa sha'anin kiwo. Wakilin muryar Amurka Suleiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Nan wasu gumman mata ne muka tarar ɗauke da felo da diga, wasu da fantarya a wani makekin fili mai haƙo, suna gina ramunan da za a amfani da su don bizne irin ciyawar dabbobi da nufin farfaɗo da ƙasar noma da kiwo. Shirin da hukumar samar da abinci ta duniya wato PAM ko kuma WFP ta ƙaddamar domin tunkarar ƙalubalen da ake fuskanta a fannin cimakar dabbobi da ta mutane. Malama Adama Sariu ta bayyana alfanun wannan aiki.
Gaskiya wannan ya taimake mu, mun samu ciyawa, mun yi abinci kuma mun samu ciyawa, ga da mu yayi kyau kuma. Kuma gahi ana saidawa kuma dabbobin mu suna ci muna sharewa.
Mita 150 zuwa 200 daga wannan hako wani makekin fili ne lullube da ciyawar dabbobi, wanda ainihin sa hako ne da aka yi nasarar cetowa daga yanayin zaizayar da ya fada shekara da shekaru. A sanadiyar illolin canjin yanayi, matan ƙauyen Kuraye da ke da'irar mazauni sun taka rawa wajen neman mafita. Malama Adama Sariu bata manta da yanayin filin ba a can baya.
Da kasa ne hako ne cin haka na, kuma yanzu ya samu ciyawa ya samu ice, kuma icen nan yanzu ta tso, kuma ta muna tsaye akan tattir muna tsaye akan kuma gashi maza mu ma da suka samu wannan aikin tun da wannan aikin da yazo ba sa zuwa shin rani
a kauyen Dangeza da ke karamar hukumar gafatin jihar Zandarma mata sun dukufa wajen kiwon dabbobi mun iske jagororin waɗannan mata abin misali a filin da hukumar farm ta dauki nauyin dasa itace dan yaki da kwararowar hamada sannan an watsa irin ciyawa domin ƙara wa waɗannan mata azamar ci gaba da kiwo Batula Isa ita ce mai magana da yawun mata makiyaya na karkarar Dangeza
zamanin al'umma muna so mu ci gaba sosai kan busa kiwon nan sosai muna so mu bunƙasa kan kiwon da muke yi
sama da eka 200 na kiwo ne WHO da FAO da IFAD suka dauki nauyin farfadowa hada da wasu ekoki sama da 500 da aka ware domin ci gaban ayyukan mata manoma a karamar hukumar gafati Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin Arewa a yau.
Domin fa'arewa da harjitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau. Dake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin zamu sake duba lamuran tsaro ne biyo bayan ziyarar da Majalisar Musulunci ta yankin kasashen Sahel ta kawo Najeriya inda ta gana da hukumar bayanan sirrin tsaro da kuma sauran kungiyoyi da suka shafi Islama. Bayan jawabai a Larabci Dr. Ibrahim Jalo Jalingo yayi bayanin muradun ziyarar.
Arewa zumun ta samu dusai nishaɗi sai sharhuriya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban siya.
Dan shugaban wannan likitin wani mutumin chat ne yanzu Dr. Abubakar La sannan babban sakatare Dr. Bazzaz Al-Khumaisi mutumin Algeria. Shugabancin ana yin sa ne karba-karba da jagoran ala Najeriya yake wato shine Professor Ahmad Murtala na BUK. Kuma musu bayani cewa saboda mun damu mu kanmu kan abubuwa tashin-tashina da ke faruwa wannan kasashen Sahel mun musu bayani wannan bangare na kokarin wayar da kan al'umma musamman waɗanda aka rodar da su aka sa suka dauki makamai suna rusa kasansu da kawunansu suna rusa al'ummar su suna ta da bumabumai suna kashe mutane wani lokaci kuma da sunan addini ko ma da sunan addini suke yi muna ga musu cewa mun himmantu da wannan bangare wurin wayar da matasa cewa kasu rudu da wannan dole ne a yi musuluncin nan kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kamar yadda sahabbai muka gada wurin sahabbai muka gada wurin tabi'i da tabi'ut tabi'in kamar yadda yake rubutu cikin littafin musulunci kuma saboda itimamin mu lorar mu da wannan bangare ma a 2015 mun kira taro abin nan taro na duniya gaba ɗaya na abin nan na al'ummar musulmi ko na kungiyoyin bangarorin musulunci taro na duniya gaba ɗaya mun kira shi a nan Abuja wanda aka yi kwana hudu ana gudanar da shi kuma mun gaji dukkan bangarorin musulmi domin su ji irin sako da muke dauke da shi mun gudanar taron tare da haɗin kai daga Arabidatul Alamin Islami wacce kotan take ke Makka kusan dai a takaice wannan abinda mu muka musu bayani kenan kuma su suka nuna mana godiya sosai suka yi farin ciki
wannan dokta ya nuna ziyarar nan ta zama jifar tsuntsu biyu ne da dutse daya bayan bayanai kan irin ayyuka na yaɗa ilimi da da'awa sannan kuma an samu ganawa da kwararru ta bangaren wayar da kan al'umma koko matasa zance kar su bi wata akida wacce take da muni da za ta iya sa su su rika yin abu wanda suka saba musulunci kuma da rudin cewa na musulunci ne.
Kwarai da gaske saboda na wakilan wannan link din ko wakilan wannan rabida din akwai kwararru akwai manyan maluma na addinin musulunci akwai kwararru a bangarori da yawa kwararru a bangarorin tsaro da sauransu domin wannan wani al'amari ne na haɗin kai domin a gudu tare a tsira tare domin mu kubutar da al'ummar mu da kasashen mu cikin irin wannan bala'i da ake ci game da aka sani ana fama da ayyukan ta'addanci daga can Algeria ka ganga Mali wa uba yanzu Libya sa'annan munan kasashen kudancin Sahara ga Mali ga Niger ga Burkina Faso ga munan Najeriya har Chad ba za ka kubutar da su ba za ka fitar da su ba tunda Boko Haram duk sai daga abin nan nan tafkin Chad da Cameroon to saboda haka dole wannan babu shakka link ne da hada kwararru sosai filan a wannan workshop da aka yi an fa'idantu da yawa kuma koda jawabin da suka yi anan duk da kamar da kai bani da harshen Larabci suka yi babu shakka sani yawancin yan uwa duka an fahimci abin da suke faɗa kuma babu shakka an fa'idantu da yawa.
Wato wannan da ya nuna idan aka ci gaba da samun irin wannan zama da kungiyoyi waɗannan abubuwa na ta'addanci da fakewa da addini da wasu ke yi zai iya kawo ƙarshe ko kuma zai ragu kina.
Muna fata insha Allah ta'ala, muna fata domin babban abin da su wannan rabida suke ko wannan leak shine godawa a nosar da su matasa da kuma wanda shaidan ya cusa su cikin wannan mummunan aiki a bisa hujja da alkur'ani da sunna. Misali yanzu to kai watakila ka dauki makami kana yaki kana so kana ikrarin cewa musulunci kake son ka tabbatar, kana ikrarin cewa kana son annabi sallallahu alaihi wasallam, kana ikrarin cewa hanyar Allah kake tabbatarwa. To amma ai yana daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam kishin kasa, yana daga cikin sunnonin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam mutum ya so kasar da yake ciki ba wai ya rusa kasar ba. Ya za ka kwatanta irin ayyukanka da kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake? Kai fa aikin ka shine ka zo ka samu mutane cikin kasuwa ka bude bindiga ka kashe wanda kwanan sai kare ka kashe su, ko ka je masallaci ka bude wuta, ko ka zo ka dasa bon a taron jama'a mutane da soso da wanda kuma masu yawa wanda basu ji ba basu gani ba, ka zo ka kona dukiyar mutane, ka kona gonakin mutane da sauransu. Wannan ka gina kasa ko ka rusa kasa? Alhali kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam mai kishin kasa ne.
Mun gode doctor. Shirin Arewa yau ya leka yankin Jagindi a karamar hukumar jama'a da ke kudancin Kaduna, inda muka zanta da shugaban mu yace Allah na yankin Alhaji Bayero Babio kan yanda makiyaya ke zaman lafiya a yankin. Duk da kalubalen da ake samu, yana mai shawartar kula da lamuran burtali na tarihi a matsayin babbar mafita ta hana sabani tsakanin makiyaya da manoma.
Abinda muke so gwamnati ta yi ma makiyaya dazuzzukan da aka keɓe don makiyaya a fitar da su, a mallaka ma makiyaya su koma guraren da aka keɓe domin su don kiyayen dabbobin su, domin da haka ne za a samu dawwammin zaman lafiya a karamar hukumar jama'a da kudancin Kaduna da ma Najeriya baki ɗaya.
Wato a kusursa na tarihi kenan inda da makiyaya ke hada-hada su, amma watakila ko gonaki ko wasu gine-gine suka za su kara sau da wajen.
Yanzu kamar nan inda ka zo nan a garin Jagindi, ai akwai wuraren da aka ba mu tarihin cewa akwai inda aka keɓe ma makiyaya, amma gaba ɗaya gonaki sun mamaye su, wanda turawa ne suka ɗiba aka ce mana cewa wannan an keɓe shi ga makiyaya ne. Amma yanzu idan ka je gurin labukan da suke wurin ma an taushe.
Alhaji Bayero, za a iya tunanin cewa akwai daji mai fadin da zai iya wadatar da makiyaya da manoma gaba ɗaya kowa ya harkarsa ba tare da ya taɓa juna ba?
Tabbas, tunda dajin ba yana guri guda bane, gonakin ba suna guri guda bane. Duk garin da ka sani a nan karamar kuma jama'a suna da grazing reserve nasu, kuma akwai gonaki a gefe. Gefe guda manoma, gefe guda makiyaya, wanda yake idan gwamnati ta tsare a ciki ba sai ta musguna ma kowa a ciki, ba za ta musguna manomi ba, ba za a musguna makiyaye ba. Idan ta sa ido a ciki za ta cire ma kowa haƙƙinsa.
Wato abinda da ke cewa shine ana nuna zamani ya kai ga yanzu akwai yawan jama'a, akwai don haka buƙatar filaye, akwai buƙatar gonaki, saboda haka dole ne sai an sake dabaru ba irin na daɗin can ba.
Alal haƙiƙa yawan jama'a suna nan babu shakka, amma yawan dajin ma yana nan, inda manoma suke da dama su je su yi gonansu har su wadata, makiyayan kuma a ɗiba masu zona su yi kiwo har su wadata.
Kai dai ka zaga dajin nan, ka ga yana da faɗin da zai iya wadatar da kowa.
A gaskiya a kowaɗanne makiyaya a yankin da suke akwai daji irin wannan wanda aka aje tun kafin tun zuwan turawa, a kowane lungu na yanki ɗin da muke magana a wannan kama hukuma.
Alhaji Bayero, turawa ba sun bar Najeriya a 1960, waɗannan tsawon shekaru kaga dole ne kowa ya daɗe shi zai gada da wake cewa dole ya samu sauye-sauye.
Tabbas an samu soye-soye, amma akwai tasirin da suka yi suka bari a cikin dazukan, ko gobe kuma akwai shaidar da yake nuna cewa ga abin da suke nufi da wannan guraren.
Ana sun shata wasu wajaje da za a ce wannan na gefen wane ne, wannan na kaza ne, wannan noma, wannan kiwo.
Yanzu idan da za ka yi hira da ma'aikatan gona ta jiha, za ta fitar maka da wannan abubuwan da nake lissafa maka su gaba ɗaya in Allah ya yarda.
Suna nan a rubuce ma a takarda ke?
Suna nan a rubuce.
Alhaji Bayero, in dai har suna nan a rubuce, ka ce kun kuna mishin kuna tattaunawa da tsakanin ku, watakila ma jami'an hukuma na halartar irin waɗannan tarurrukan naku don su fahimci korafin?
Ai, babu wani mitin da za mu yi, dole sai mun sanar ma shugabannin tsaro, za mu sanar ma DPO, za mu sanar ma DSS, suna turo wakilansu idan za mu yi meeting za su halarci gurin su ji irin gargadin da muke bayarwa da jan line da muke ma makiyaya akan wasu abubuwan da manoma suke cewa ba su so.
Kana da kwarin gwiwar cewa in aka ci gaba da tattaunawa zaman lafiya zai dawo tsakanin makiyaya da manoma da sauran ma waɗanda ma suke wasu nau'o'in daban a waɗannan yankuna.
To ai wannan zaman lafiyan da muke ciki yanzu ai da tattaunawa din ne aka samu su. Ni din ina daya daga cikin waɗanda suke tattaunawa a kullu yau don tabbatar da zaman lafiya kuma mun ga nasarar tattaunawa.
Mun gode Alhaji Bayero Babio Jagindi. Masu sauraro duk da wannan zamu nade ta barmar shira makon gobe in Allah ya kai mu. Zamu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to salakai sai fa ku himmatu don ku jara kasar ku da gaskiya
tanzu kuma sai kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email
sakonmu na farko sakon haɗin gwiwa ne daga Babandi Mamman Bande da Alisarkin Yakin Nima da Tasi'u Angwarsutu da Adahir Zakin Soyayya suka ce al'ummar Najeriya ku mayar da batun jam'iyya baya ku zaɓi cancanta a zaben gwamnoni da na ƙananan hukumomi domin su ne mafi kusa da talakawa Allah ya sa mu dace da shugabanni na gari amin Sakon Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a yace harin da wasu ƴan bindiga suka kai majami'an tsaro a kasar Niger yankin Makolandi dake iyaka da Burkina Faso hakan abin jimami ne da damuwa duba da yadda ƴan bindiga ke kaima masu tsare rayuka da dukiyoyin jama'a hari Sakonmu na gaba ya fito daga Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam E Adam Gashuwa suka ce cire sunan Alhassan Ado Doguwa a cikin jerin sunayen waɗanda suka yi nasara a zaben ƴan majalisar tarayya da hukumar zaben Najeriya INEC ta wallafa tabbas akwai lauje cikin nadi Sakon Shehu Adamu Rijjau yace zaben gwamnoni ya kawo jiki talakawan Najeriya a guji siyar da ƙuri'a ko karɓar taliya a ranar zaɓe domin dai hakan tamkar siyar da ƴanci ne na shekaru hudu ƙarshe kuma a dawo ana da na sani da cizon yatsa na tsawon shekaru hudu kafin aje dai ake yin shiri ba sai an ji ba Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Hamidu Kalalabuwa a jihar Difa yace kira na zuwa ga malamai na kasar mu ta Niger ya kamata mu ci gaba da yin addu'a wa kasar mu Allah ya kamana zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu ta Niger amin to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku
yanzu kuma sai labaran duniya a takeice
Ministocin harkokin wajen kasashen tarayyar Turai a yau Laraba sun hallara a Stockholm domin dada matsi kan ƙara samarwa dakarun Ukraine ƙarin makamai. Yau Laraba shine ranar mata ta duniya inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa mata miliyan 259 ne ba sa samun damar shiga internet. Firan ministan Australia Anthony Albanese zai kawo ziyara Amurka nan ba da jimawa ba domin ganawa da shugaban kasar Joe Biden.
To masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada ku manta idan kuna so ku sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata za ku iya zuwa shafinmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kazalika muna nan ko da yaushe dauke da labarai da dumudumin su a shafukanmu na Facebook, Instagram, YouTube da ma Twitter. Yanzu kan a madadin Aisha Mu'azzu da Julie Lazarus Gresham da suka taimaka wajen hada wannan shiri. Sai injiniyan mu Nelson ni Muhammad Lalo nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu sai da kada ku nisa ga shirin yau da gobe.